na muryar Amurka ke magana da wannan safiyar Lahadi akan mitoci 19:31:49 da kuma 60 a matsakaicin zango. A birnin Yamai dake Jamhuriyar Niger, za ku iya sauraron mu a tashar VOA Africa kan mita 102.5 zangon FM. Sauran gidajen radio sun hada da amfani sarauniya Fara'a FM Nomad da Lol FM da kuma Niya a birnin Kwanni. Sannan masu sauraron mu a Ghana za su iya samu mu a tashar FM ta Alfa Radio da ke Kumasi da kuma shafukan mu na voehausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a barkamu da warhaka, da fatan an waye gari lafiya. Amina Buhari Auna ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin saduwa da ku a daidai wannan lokacin. A cikin shirin namu na yanzu muna tafa da shirin kasuwa a kai miki dole da nasihar Lahadi sai maimacin shirin lafiya uwar jiki. Amma da farko bari mu je da duniyar ta waye gari.
Assalamu alaikum jama'a, ga ke kun labaran duniya mai karantawa Baba Yakubu Makeri. Wani jami'in hukumar bincike da ceto ta kasar Indonesia, Bambang Suryo Aji, ya tabbatar da cewa an gano buraguzan jirgin fasinja na kamfanin Sarawajaya da ke dauke da mutum 62 da ya bace jim kadan bayan tashin sa daga Jakarta. Aji ya ce ofishin hukumar ceto na yankin ne ya fara bada labarin gano jirgin da ya lalace a kan tsibirin Lankan, kana za a kai tarkacen zuwa hukumar sufuri ta kasa. A wani taron manema labarai ta yanar gizo a jiya Asabar, shugaban hukuma Sorjanto Tajuno ya ce yana nan yana tattara dukkan bayanai kana zai fara binciken akwatin sadarwar jirgin yau da safe. Jirgin mai lamba SJ186 yana kan hanyarsa ne zuwa Pontianak, babban birnin lardin West Kalimantan, a kan tsibirin Bonyo, inji ministan sufuri. Kashi 57 cikin 100 na Amurkawa na son a sauke shugaba Donald Trump daga mulkinsa ba tare da bata lokaci ba, bayan da shugaban ya karfafa zanga-zangar da aka yi a wannan mako wadda ta rikide ta koma mummunan tarzoma a cikin ginin Majalisar Dokokin Amurka, a cewar binciken jin ra'ayoyin jama'a na kamfanin dillancin labaran Reuters da IPSOS. Yawancin mutane da suke son a sauke shugaban 'yan Democrat ne, ko da yake 'yan Republican da yawa na goyon bayan a bar shugaban ya kammala wa'adinsa wanda zai kare ranar 20 ga watan Janairu. Haka kuma binciken jin ra'ayoyin jama'an na ƙasa wadda aka yi a ranakun Alhamis da Juma'a sun nuna cewa mutum 7 cikin 10 da suka jefa wa Trump kuri'a a zaben watan Nuwamba sun nuna rashin amincewarsu da matakin da masu goyon bayan shugaban suka ɗauka na afkawa ginin Majalisar Dokoki, yayin da 'yan majalisar ke zaman tabbatar da nasarar da Joe Biden na jam'iyyar Democrat ya samu a zaben watan Nuwamba. An kammala aikin gwajin coronavirus na gama gari na farko da aka gudanar a Shi Jiangshan cikin kwanaki 3 bayan da hukumomin China suka kulle birnin mai yawan al'umma miliyan 11 a ranar Laraba, yayin da aka gano sababbin kamuwa 39, a cewar magajin garin a jiya Asabar. Magajin garin da ake kira Ma Yujun ya faɗa a wani taron manema labarai cewa za a fara zagaye na biyu na gwajin cutar nan ba dadewa ba a babban cibiyar masana'anta ta lardin Hubei da aka kulle, yayin da aka hana matafiya shiga sauran yankin mai mutum miliyan 76 da ke kewaye da Beijing. A ranar Talata, hukumomi a Hubei sun zuba sojoji a lardin domin ba hukumomin daman kaddamar da aikin haɗin gwiwa wanda zai hada da bibiyar cutar da kuma raba kayayyakin jinya. A jiya Asabar, Amurka ta samu yawan kamuwa da cutar fiye da kowa a duniya, inda take da mutum miliyan 22 a cikin miliyan 90 a faɗin duniya da suka kamu da cutar, a cewar jami'ar John Hopkins. India ita ce ta biyu a duniya da tafi yawan masu cutar coronavirus da kusan mutum miliyan 10,500. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A jiya Asabar, sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo ya ce zai dage takunkumin mu'amala tsakanin jami'an Amurka da takwarorinsu na ƙasar Taiwan, wani matakin da zai fusatar da China kana ƙara tankiya tsakanin Beijing da Washington a kwanakin ƙarshen mulkin shugaba Donald Trump. China tana ikirarin ƙasar Taiwan mai bin tafarkin demokaradiyya da cin gashin kanta cewa yankinta ne, kana tana kwatanta Taiwan da muhimmin batu ga alaƙar ta da Amurka. Yayin da Amurka kamar kowace ƙasa ba ta da wata mu'amala a hukumance da Taiwan, gwamnatin Trump tana ƙara bada goyon baya ga ƙasar da ke kan tsibiri da sayar mata da makamai da dokoki da za su taimaka wa Taiwan ɗin da tunkari matsin lambar da China ke mata. A wata sanarwa, Pompeo ya ce shekaru da dama ma'aikatan harkokin wajen Amurka ta haramta mu'amala tsakanin jami'an diplomasiya da sojoji da ma wasu jami'an Amurka da takwarorinsu na Taiwan. Ya ce gwamnatin Amurka ta ɗauki wannan mataki ne bisa shawara a wani yunkurin kwantar da hankalin gwamnatin kwaminisanci a Beijing, inji Pompeo a wata sanarwa. Ya ce a yau ina sanar da cewa zan ɗage wannan takunkumi da muka ɗora ta da kanmu. A ƙarshe, shahararren ɗan jaridar Zimbabwe Hopewell Chin-Ino ya bayyana a gaban kotu a jiya Asabar bayan da 'yan sanda suka kama shi bisa zargin yaɗa ƙarya. Ƙungiyoyi masu sa ido akan ayyukan 'yan jarida sun bayyana fargabansu cewa kame na uku a cikin watanni shida da aka yi wa Chin-Ino yana cikin yunkurin da gwamnatin MSC Mnangagwa ke yi na hana 'yancin bayyana ra'ayi a shafukan sada zumunta. Wani lauyan kare haƙƙin bil'adama a Zimbabwe Harsi Nkomo kuma lauya mai kare Chin-Ino ya ce saboda muna faɗa musu gaskiya, muna faɗar batun cin hanci da rashawa, shi yasa suka ƙara masa ya aikata laifi, amma a matsayinsa na ɗan jarida doka za ta kare shi. Nkomo ya faɗa wa manema labarai cewa Chin-Ino da yake kare shi, kotu za ta sallame shi kana ta wanke shi daga zargi na bayan nan da ake masa na yaɗa ƙarya.
Yanzu kuma sai shirinmu na kasuwa a kai miki dole.
Shirin BOE Hausa. Kasuwa a kai miki dole. Kasuwa
a kai miki dole.
Kasuwa a kasashen ya take. Kasuwa a
Jama'a masu sauraro, assalamu alaikum, barkanku da warhaka. Abdulmukis Idi Kwatkwane ke sallama da ku a cikin sabon shiri kasuwa a kai miki dole, wadda ke zuwa muku daga kasuwan Goro da ke Asawasi a nan garin Kumashin Ghana. Za mu yi dubi ne ko yaya harkan Goro ke tafiya a nan garin Kumasi lokacin cutar coronavirus da kuma yau da coronavirus ya yi kasa. To jama'a sai a yi saurari lafiya.
Ni ne naku Jafar Abdulrahman, mai lakani Jafar Yaro, vice chairman 'yan Goro gaba ɗaya na Ashanti region. Alhamdulillah, sana'an Goro dai sai dai mu yi wa Allah godiya a cikinsa. Da dai muna samu Goro ne a cikin ƙasan Ashanti. Muna da garuruka kamar Rijasi a Sakwari, Tumkunsu Yamfa, har da ƙauyukansu, hannan jasu duka da muna samun Goro. Idan ka zo Aguna, Yamwasi, Jamasi, duka muna samun Goro. To yanzu zamani ya zo ya canja, ba ma samun Goro a Ghana. Yanzu aikin Goro ya koma Abuja. Ko Goron da muke amfani da shi nan a cikin gida Ghana, Goron Abuja ne. Amma farin Goro shi muke samu domin su itacensu bai mutu ba, har yanzu suna shuka farin Goro. Idan ka tashi kaman fara su nkoko, mama su konkorompe, har zuwa kade, har yanzu ka zo inda mai sana'an Goro ne zaka samu farin Goro ka siya. Akalla da muka zo a kasuwa a sau shekara 40 kenan, nan ce 79 muka zo kasuwa a Sawasi. Allah ya sa muna Goron nan kadan kadan, dai a lokacin akwai Goro a Ghana. To bayan dai kaman dai shekara 12 zuwa 15 itacen Goro kan Ghana ya mutu, arna kuma masu Goro sun yanyanke wasu tunda Goron bai diya, tunda abinda bai diya me za a yi amfani da icensa, suka yanke suka zuba. To dalilin da yasa muke zuwa Abuja muna sau Goro muna kawowa nan Ghana. Idan mun kawo Ghana muna tafiya da shi kaman Boko, Bolga, wa Tamal, Yanji, dukka muna kai Goro arewacin Ghana kenan. Muna ciki har Allah ya sa wancan gwamnati ya zo ce zai gyara kasuwa, aka tada mu aka koma da mu bayan gari ana kiran unguwan Kontumpo. To nan ne yanzu aikin Goro ya koma.
Rufe iyakan Najeriya da gwamnatin Najeriya ta yi wani koma baya ga samu cikin harkan Goro?
Gaskiya muna cikin matsala sosai, domin wanda suke zagaya da Goro ta Niger suna shiga da shi smuggle, sun je kuma ba su samu hanya. A smuggle ma ba za ka shiga da Goro Najeriya ba, kuma Goro ba smuggle ba ne, kayan gona ne. Shekara ɗaya kenan da sati hudu gwamnatin Najeriya ya kulle bada, mun yi babban sallah bara da kwana bakwai daidai kulle mana bada, ba mu samu mu tafi da Goro. Idan ma ka ga Goron Ghana buhu a cikin Najeriya, to an dai bi da shi wani hanya ne na karma karma aka shiga da shi.
barkatu
yau da annoban nan ta shigo wani koma baya kuka samu cikin sana'an ku
gaskiya koma baya dai mun samu mun zauna ba a shiga ba a fita wata biyar hanyoyin da muke bi muna fita da goro idan ka doki goro daga Ghana zaka shiga Togo ka shiga Benin sannan ka shiga Nigeria to Ghana ta kulle Togo ta kulle Benin ta kulle Nigeria ta kulle to ina zaka bi ka shiga da goro wannan ciruta ya damu sana'an mu akwai wanda suka sai goro lalacewa ya kone wasu kuma suna tattalin goro hauyi wa yau goro na hannun su wata hudu wata biyar wata shida to kaga duk goro ya zama farashi in kuma goro ya zama farashi ya lalace kenan in ya kone kai asara baka da jari dukiyanka ya mutu to in ya zama farashi kuma ai ya zama cinta abinda zaka tafi da shi Najeriya ka sai da shi 40,000 50,000 har zuwa 80,000 sai ka zo ka tafi da shi Najeriya kana sai da shi 10,015 ko 10,000 ai kaga kai asara ba karamin asara matsala dai muna cikin matsala har yanzu muna cikin matsala tunda an dauki goro dole sai an yi smuggling sa kayan da ba smuggling ba kuma dole sai an yi smuggling kaga dole zaka kashe kuɗi da yawa sannan ka shiga da shi Najeriya to saboda shi matsalan da muke ciki kan wannan ciruta wallahi matsala ne babba amma muna roƙon gwamnatin Najeriya ba mu san wani sana'a ba sai goro daga malantaka sai sana'an goro wallahi muna neman alfarma hakan Ghana da Togo da Benin duka dan Allah su taimaka mana yanda zamu yi muftara kayan mu
sunana Usama Abdulsalam jan dai yanzu Ghana yanzu dabara ne sai dai Abuja muke zuwa mu samu shi to fali dai ne akwai shi nan Ghana kulle bodan da aka yi ya sa dukiyar mutane gashi nan an sai goron fari bai zuwa ko ina mutane na asara ka fahimci ko ya sa ababan duka ya zo kasa mutane sun sai goro sun ajiye duka yayi farsa bai zuwa ko ina gaskiya ba da yawancin mutane dukiyoyin su dun ya je down abin sai dai gyaran Allah Allah dai ya gyara mana amma ina da karfi sosai
magalura na sai kasar ba ta daina ba daga Abuja kenan sana'an goro da coronavirus ba su haduwa sabida mu aikin goro season ne ya zo yau kirke tashi ko ya ke kwana biyu kuma kirkin yayi sanyi amma sabida kullen bodan Buhari daga Najeriya shi kan musu masala jewa saboda farin goro su yawan cin shi
in Najeriya
to saboda kullen bodan wurin nan ko ya affect mu jewa fa ba karin wasa ba goro shi bai price ba ga saka ka control shi ba sai shi ka control kin shi eh sai mai zaka wannan haka wannan haka zaka sai shi yake 1.5
amma ada ce
amma da daga 1 million 1.2
to wani effect kuka samu game da kulle bodan da aka yi
to effect da ya samu jewa don farin goro bai tafiya baya ta da goro Najeriya ya bar goro na ba mu san kin shi ba
a da can tarihi ya nuna kamar cewa in za a yi aure ana zuba goro ne da wasu dan kwandala kai amma yanzu ya zama bonbon tufi da sauransu me kake da shi da zaka ci saboda sana'an ku
wallahi to shi da Allah ya gyara Allah ya gyara tufi ba laifi bane ko ba haka ba don ka san zamani ya saki komai ya kamata a ce shi ma goro a invite shi ji al'ada mu ne goro wanda muka san kenan dalilin da yasa kenan kakannin can baya wayanda suka zo a murza a kasa a zo kuma shi nan muka zo mu Allah ya sa mu maga mu zo
fatan dai harkan ka na sana'an goro ka samu amfani
insha Allah alhamdulillah mun aure komai an yi ciki an iyali komai dai ana yi ciki eh Allah ne yayi sa abinda yanzu dai harka ya dan lafa kadan alhamdulillah mun gode ba Allah
nayi kokarin jin ta bakin Alhaji Musa mai canji wani attajiri ne mai harkan canji a kasuwan Asawasi inda shi ma yayi mana bayani game da sana'an sa na canji
sunana Alhaji Musa Amin bako alhamdulillah gaskiya ina aiki da yan kasuwa da dama masu sai da kayan kwatakuna mata masu kawo albasa mata da suke kawo wake da dai kayan kwatakuna dai alhamdulillah lokacin mun yi aiki sosai lokacin abinci ya short Ghana mutanen da muke aiki da su kuma suna zuwa mini da kudi sake musu su je su kawo shinkafa masu zuwa Abidjan na zuwa masu zuwa Burkina na zuwa kuma ba ma shi mishin ya ce ba don ya dace da abun yanzu haka an kulle bodan nan ina da mutane da ke Abidjan sannan kuma ina da yan waye nan da ke Burkina da har Niger duk baki daya har Togo da wani sa'in in sun kawo min kudin da yake ina saba da masu kayan kwatakwata in na kira su za a sa kayan lori manyan motoci na aiki kan hanya za a sa kayan cikin mota kana zaune za ka kawo ma kayan ba sai ka je ba saboda yadda ana tsakani da masu kasuwancin da suke kasashen waje ya so ni mamatan za su zo da min da kudin su bani ya so in musu transfer to yanda muke kenan covid-19 da shi mu ce da yanzu dai ya iso ki ba mu je ce ba shi na foreign currency kuma da muke samu gaskiya lokacin covid-19 ba mu samu saboda baki ki shi su develop gari ka gane to da dama ba shigowa shi daidai buge-buge muke yi cikin gari haka ne amma tun da yanzu da ikon Allah shugaban kasa ya bude airport dole yanzu mu ma mun dinga samu foreign currency muna samu muna dan kai kawo so bayanin da na sani kinan kan kasuwanci mu lokacin covid-19 har zuwa sauke shi ni dai cin ci alhamdulillah
to ma sauraro nan ne kuma wannan shiri na kasuwa kai miki dole na wannan mako sai da sa'aya madadin shugabannin kasuwan Asawasi da na Kwantonko da kuma gidan radio Muryan Amurka nene Abdul Mugis ED Kwatakwa miki cewa assalam
jama'a kada a sha'afa har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC ga nasihar Lahadi
jama'a masu sauraro barkamu da warhaka barkamu da sake saduwa da ku a wannan filin nasihar Lahadi Ina mai suna Reverend Father Moses Ma'aji Fadin Cocin Katolika ne a Diocese na Yola, Jihar Adamawa ta Tarayyar Najeriya. Ina aiki a makarantar sakandare ta Tsarkaka Augustin da ke cikin garin Mayo Balwa. Yau ina yin mana kira domin mu bada hankali ga rayuwa ta tsarki. Ta yaya za mu yi wannan? Da farko dai a zaman mu na masu bi ko a cikin musulunci ko ta addinin Krista ya dace da mu bada hankali akan zaman tsarki. Wata tana daya daga cikin tushen sahihiyar rayuwar addini amma a cikin take shi ne mutane da dama yau so shi ba da hankali akan yin tsarki fiye da zaman tsarki yin tsarki ya shafe abinda ido na iya gani ne kawai amma zaman tsarki ya shafe abinda zuciya ke tanadi wanda ke kuma inganta zaman salama jin kai da cigabar al'umma zaman tsarki ya kunshi tsaftar zuciya mutum mai zaman tsarki shine wanda ke nazarin dokoki da farillan Allah yana kiyaye su dare da rana kuma ta yin haka yana tabbatarwa sauran al'ummai cewa cike yake da hikima da fahimi manufa a nan shine duk wanda baya zaman tsarki ko yayi tsarki banza ne domin ka'idodin mutum da al'adu mutane ne suka sha musu kai saboda haka masu sauraro idan muna so mu kyautata rayuwar mu da ta al'umma to ya wajaba mu bada hankali akan manufar zamar almajirai na ubangiji wanda a cikin abubuwa da dama sun kunshi aikata adalci da gudanar da ayyuka na gari da gujewa annashuwan banza da almubazzaranci yin na'am da duk waɗanda ke aikata adalci sannan kuma mu yi kokari mu gujewa duk abin da ke gaba da rayuwar adalci da salama Allah kuma ya sa mu dace amin
da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC yanzu kuma sai mai mace shirin lafiya uwar jiki lafiya uwar jiki jama'a assalamu alaikum barkanku da warhaka barkanku da sake saduwa da ku a cikin shirin ku na lafiya uwar jiki kamar kullun ni ce Aisha Tusule dauke da shirin
amin amin kuma amin
namu na wannan makon za ku ji matsalar da ka iya samun jariri da zai kai ga rasa ji wakiliyar muryar Amurka Baraka Bashir ta tattauna da Dr. Muhammad Gazali Hashim shugaban tsangayar koyo da koyarwa na bangaren kunni na asibitin koyarwa na Malam Aminu Kano ga doctor
wato gaskiya abubuwa suna da dama irin wannan wanda jariri zai samu wanda iyaye ba lalle ne su dauke shi cewa zai ne musu wani abu ba amma daga baya zai yi zai wasu tsufa misali akwai cututtuka wanda da uwar suka shafa ma tun ma yana ciki kenan abubuwa ne kamar cututtuka misali ciwon suga
tun yaro
na tun ma jariri na ciki ciwon suga misali yake baki guda daya kenan akwai kuma wasu magunguna za su iya sha wanda duk lokacin da ake gina kunnan za su iya taba shi So misali kamar yanzu wanda zai sha wani lokacin shi sai ake hana shan chloroquine a yanzu in kika lura da ana amfani da shi wajen antenatal care amma yanzu an daina saboda sukan taba lokacin da kunne yake girma akwai magunguna da dama wanda kusan yawancin mutane sun san suna taba halittar su to in kika dau wannan kin ga tun daga ciki kenan wata cutar kuma wata uwar za ta iya amma zai zai tsallaka ya taba yar akwai cuta da muke kira rubella da likitanci kenan ko german measles tai kama da kanda ta mu amma manya ne suke su tana ko tsallakawa
ko ba cikin
pox ba cikin pox ba ba cikin pox ba ita wannan rubella sunanta dukkan su dai dangi ne na wannan abin da ake kira virus yawa za ta iya tsallakawa ta taba jin yaro so idan kuma kika zo lokacin ma da ake lebo wajen haihuwar yaro abu zai iya samun sa zai iya samun sa misali idan ya dade da numfashi ba akwai abin da muke kira severe bas asphyxia saboda rashin cece iska a jinin sa so tana iya taba kwakwalwar shi ki kuma har da tsatsan ji so yana iya fitowa a haka saboda akwai wanda malan suka shawo ya suke samun abin da muke kira cerebral palsy zaki ga yaro ba zai iya zama ba zai iya komai ba jikin sa ya cika yawa lakan ta taba amma ta kwakwalwa saboda haka sai kiga hajjin ma ba zai iya samu ba za ki ga ba sa iya rarrafe da wuri ba sa iya zama da wasu a cikin
idan aka samu
wannan an haife
yin kwantar numfashi ko idan aka samu wannan aka haife yaron ana iya magance matsalar
yawanci idan dama an yi suka zo ba sa kuka da wuri wanda suke sassan kananan yara an dauke shi tun suna kanano suke ba su magunguna akwai sashin su gura na neurologic neonatal neurology su suke ganin su har zuwa girman su dai su samu wa pediatric neurologist zaki ga ane musu gashi ane musu waye wanda iya wanda suka samu irin wannan zaki ga sun dade har girma ma za su kai suna fama da larura zaki ga ko yaro zai taka ko zai tafi ba zai zama kamar sauran yara yan uwansa ba
za a iya magance shi ba kwata-kwata
eh gaskiya yawanci by definition mu an da zan muke da turanci sai mu ce it's a permanent non progressive brain hypoxic brain aging to jinga abu ne da yake tabbas ba zai ci gaba ba amma iya Allah din da zai tsaya kenan wanda ya taba kwakwalwar kuma ba saboda rashin iska ne yawa ya tauye masa wasu abubuwa da kwakwalwa take sarrafa su sana jiki so akwai kuma wannan abun da kowa ya sani jaundice da take kama kananan yara neonatal jaundice ita ma tana taba musu ji yaro ga ya jaundice ya warke amma shi kenan later on zaki ga baya ji sosai ga wanda take kenan wajen wata daya sannan daga baya akwai cututtuka ma wanda kwayan cututtuka ne kamar kyanda kamar hangun yawa sankarau duk wanda ya kama yaro zaki ga zai iya taba jin sa saboda haka sai kika akwai kuma wanda dama a ginin ne ginin halitta haka yake kowanne wata akwai abin da ake ginawa zaki iya ganin cewa a wani lokacin abin ba a yi shi daidai ba kamar masu cin da nake yi miki misali cindo tsarin yatsa shida to kin ga su ma sassan halitta na can ciki din ma suka iya samun ƙari ko rage su sai a kiyaro da shi ma ba za a gane ba saboda haka kin ga duk lokacin da uwa ta bari a daki tana da karamin yaro ta gare farka ba ya kamata ta san cewa mai uwa baya ji shi tunda akwai wanda za a iya kawo su kiga an yi musu wani abin da kuma zai taimaka musu ko da ba su ji ba kuma harkar ilimi ma kiga an raye su ba za su zama dai abin da muke kira in isolation ba kamar sun rabu da sauran duniya so shine so za mu iya kallon su ta haka so in kika lura za ki ga cewa akwai kwayoyin cututtuka akwai magunguna da kuma wasu cututtukan na wadda uwa suka shafa duk za su iya taɓa ji.
Na yi kura ya ban likitocin duniya waɗanda ba su dare ko sabira irin waɗanda ba rane ko damuna ban ɗauke da yanayin ba kuka ɗaya irin waɗanda sanyi ko ko ba za ba sa ana musu aikin duniya irin waɗanda sun kasa daukanta da rayuwarsu babu batun malaya irin waɗanda sun ka tafi gardin da lokutan su don ceto mara lafiya ya irin su ne ne ka gaisarwa a bacci kan da na yi wa taken lafiya
duk fizikal wannan bangaren ji kenan saboda shi kunne aikin su guda biyu ne akwai harka ta balance baiwa daidaituwa an ka tsaya ba za ka yi jiri ba ba wani abu su akwai cututtuka wadda
kunne yana sa jiri idan bai daidaituwa
kunne ai shi dama aikin su biyu ne da jiri ai balance ya sa kaka daidaito a tsayi wadda kake kwarai kuwa da kuma jin magana aiki biyu Allah ya kirkire shi ma so wannan sassan sun fita ba bangaren ji akwai kuma su cututtukan wadda su yawanci ma ba a gane su sosai
misali
kamar akwai abin da muke kira Meniere's disease duk da ba ta da yawa a yara amma wasu yaran sukan iya samu inda yaro ba zai iya gaya muke na jiri ba sai dai ke ki lura a matsayin ki na mahaifiya ba zai iya gaya muke na jiri ba amma yakan kama su ki ga cewa su akwai kuma wanda din sun data su iya gaya muke suna jira wasu zaki ga ba za a damu da su ba wadda kin ga yaro zai girma da wannan har girman sa su fansa sai ya yi hankali sosai ya tara hankali zai ce ai shi ya da yana yin ciki su wannan sashi ne daban wadda su kuma wasu daga cikin cututtukan da muka faɗa musamman ƙwayoyi na magani za su iya taɓa shi ma sassan saboda haka aka gina su guda biyu sai shi ne yadda za ki kalli kunne ga yadda yake faruwa tun ma yaro yana ƙarami har gina shin ma shi ma haka suke faruwa so yaro za ki iya ganin sa ya zo ko da rashin jin magana ko kuma a'a ga jiri duk da jinin zaki ga bashi da yawa a yara
jinin ruwa to rashin karfi dai a takaice
a rashin dai tsayuwa daidai ta bo daidai ta jikin ka kana tsaye sai ka ji hajijiya
eh kuma hajijiya mutane za su dinga gani kamar
eh to ai shi ne wani yaro zaki kana zaune da shi kansa yana haka ko kuma ki ga ido
yana gidgidi
ana iya ganewa haka eh ko ido ki ga yana dan kaɗawa because sake yake idan bai iya tsayawa ba ko a kwance yake ta kama shi a ido ne zai kaɗa saboda shi ne zai dinga tunani za ta gaya ƙwaƙwalwa kamar gari yana juyawa ne ko wani abu.
To idan aka samu irin wannan matsala akwai magani?
Akwai wacce jijiyoyin cututtuka da ke gani akwai wanda muke magancewa inda suna da dama ba za a ce kaza ake yi. Misali shi wannan jirintin da shi kunne dama an saba da shi da ruwa ya zama rashin jin magana ne za a iya ma cochlear implant ga wanda can abun na ciki ya baci abun da muke kira cochlear implant ne wani electrode ne wani
jijiya
a to ai kiran sa jijiya da wasu electrode shi ake muke zura a cikin kunna can cikin dodon kunnen ne akwai wani abu da ya kama da wanda ya kama da
wanda
ake cewa dodo eh shi dodon kunnen ki san wanda Bahaushe yake faɗa shi ne abin da yake taba sunan sa timpanin membrane to amma a can ciki akwai abu da ya murda kamar dodon kunne sunan shi cochlear to shi muke zurawa shi wannan electrode din kamar harka ce ta wannan wutar lantarki misali na'ura ce amma zare ne na na'urar muka zura shi bishiyan wannan nan da ɗaya tun dama ita ke ɗaukar ƙara kuma wani iri ya danganta da yanayin ƙarar ko daga sama ne ko daga ƙasa to muka zura shi ya murɗa ya murɗa idan ƙarar ta je shi wannan abin shi zai ɗauke shi saƙon sai kai maka ƙwaƙwalwa so kin ga aka musu wannan wani kuma sai kin ga kawai na'ura za a sa masa taji daga waje ya ƙara masa ji.
To a nan za mu tsaya idan Allah ya kai mu mako na gaba za ku ji ƙarashin tattaunawar tasu game da yadda za a magance matsalolin ciwon kunne da jariri kan fuskanta. A halin yanzu a madadin Dr. Muhammad Ghazali Hashim da Baraka Bashir da Majid Lazar Fresham da ta hada mana a shirin ni ke a ita ku kasance cikin koshin lafiya.
Ya Ubangiji sarkin baiwa roƙon nani nake kullun sahi ka ba mu lahiya.
Masu sauraro baki daya da haka muka kawo ƙarshen shirye-shiryen namu a wannan lokacin sai kuma an jima da hantsi za ku ji wasu abokan aikinmu ɗauke da wani sabon shirin yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa. Ni ce Amina Bahari Auna daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku.